Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noman da Dalal FM. A kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Muhammad Hafiz Baballe ne da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Asabar 19 ga watan Janairun 2019 a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labaran.
Fadar shugaban Amurka ta ce za a yi ganawa ta biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa ƙarshen watan Fabrairu. Ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller ya ƙaryata wani labari mai cewa shugaban Amurka ya umarci tsohon lauyansa ya yi ƙarya ma Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wata mashahuriyar sanarwa game da wasu ma'aikatan gwamnati da ke rufe da kuma batun tsaron kan iyakar Amurka.
Kanin labaran kenan. Za ku ji cewa jiya Juma'a dan takarar shugabancin Najeriya a zaɓe mai zuwa a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Atiku Abubakar ya kawo ziyara nan Amurka bayan cece kucen ba zai iya zuwa Amurka ɗin ba. Ko me ya janyo hakan a ganin Atikun?
To Aliyu, ina zato sun firgita ne da wannan ziyaran domin duk sun yi iyakacin ƙoƙarinsu su tabbatar da wannan ziyaran bai yiwu ba.
Bayan haka a Najeriya za ku ji cewa hukumar zaben kasar wato INEC ta gargaɗi mata game da sa lalle gabanin zaɓe. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce za a yi ganawa ta biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa ƙarshen watan Fabrairu a wani wurin da za a bayyana nan gaba. Wannan sanarwar na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya gana da Kim Jong-chol, babban jami'in Koriya ta Arewa kan harkokin nukiliya, a ofis ɗin Oval na fadar ta White House. Ganawar da fadar ta White House ta ce an yi ta ne da zamar tattauna yadda Koriya ta Arewa za ta kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. Wannan ganawar da Trump ya yi da tsohon shugaban sashen leƙen asirin tsaron Koriya ta Arewa, wanda kuma akan kira shi na hannun daman Kim Jong-un, ta ɗau minti 90. Bayan ganawar, sakatariyar yaɗa labaran fadar ta White House Sarah Sanders ta gaya manema labarai cewa gwamnatin Amurka na samun ci gaba kan wannan batu. Ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller ya ƙaryata wani labari mai cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi ƙarya ma Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka. Kafar labarai ta BuzzFeed ta ruwaito cewa wasu jami'an tsaron gwamnatin tarayya sun rada mata cewa Trump ya umarci tsohon lauyansa Michael Cohen da ya share ƙarya ma majalisar game da yunkurinsa na gina wani katafaren bene shigin Trump Tower a birnin Moscow na ƙasar Rasha. To sai dai kuma mai magana da yawun mai bincike na musamman Peter Carr jiya Juma'a ya ce yadda kafar labaran ta BuzzFeed ta bayyana kalaman ofishin mai bincike na musamman da kuma yadda ta bayyana abin da wasu takardu suka kunsa da kuma shaidar da ofishin mai bincike na musamman ya tattara game da ba'asin da Michael Cohen ya bayar ga Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka duk ba gaskiya ba ne. Ba kasafai ofishin mai bincike na musamman kan ƙaryata labarai irin haka ba. Wannan rahoto na kafar labaran ta BuzzFeed ya sa shugabannin wasu kwamitoci biyu na Majalisar Wakilai sun yi wuf sun ce za a fara bincike. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wata mashahuriyar sanarwa game da wasu ma'aikatan gwamnati da ke rufe da kuma batun tsaron kan iyakar Amurka a wani jawabin da zai yi ga ƙasa a yau ɗinnan Asabar. Trump ya ce zai yi wannan sanarwar ce da ƙarfe 3 na yamma kuma zai taɓo batun matsalolin jinƙai a kan iyakar Amurka. jayayyar da ake tsakanin yan Democrat da yan Republican kan batun samar da kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico ita ce ta kai ga rufe wasu ma'aikatan gwamnatin wanda ya shiga rana ta 29 a yau dinnan Asabar. Trump na bukatar a samar da sama da biliyan 5 daga harajin da yan kasa suka tara don gina katangar. A yayin da 'yan Democrat kuma suka yi tayin fiye da dala biliyan 1 saboda inganta tsaron kan iyaka, amma ko shi din ma ba don gina katanga ba. Kwana guda bayan ganawarsa da shugaban Turkiya dan majalisar dattawan Amurka Lindsey Graham ya ce yana fatan shugaban Amurka Donald Trump ba zai janye sojojin Amurka kwata-kwata daga Syria ba har sai an wargaza ISIS kwata-kwata. Graham a yau din nan Asabar a birnin Ankara ya ce har yanzu ba a cimma burin ruguza ISIS ba. Dan majalisar dattawan na Amurka ya ce duk wata janyewar da Amurka za ta yi ba tare da an yi ta bisa tsari ba za ta kai ga rudani da kuma wata babbar barazana ga Iraki. Wani bututun mai da ya bule a yankin tsakiyar Mexico ya yi bindiga daga bisani ya halaka mutane 20 baya ga kona wasu 60 da yi. Hukumomi sun ce barayin da ke satar mai ne suka yi sanadin bulewar da kuma fashewar da ta biyo baya a Tilfilan na jihar Hidalgo. Wani hoton bidiyo na nuna yadda nan wato man ke cillawa sama a yayin da kuma mutane ke takwasar man a bokatai da jarkoki da dai sauransu kafin bututun ya bindiga. Gwamnan Hidalgo ya ce ina kira ga dokacin al'umma da kar a hada kai wajen satar mai. Ya kara da cewa baya ga kasancewa hakan laifi yana kuma jefa rayukanku da na iyalanku cikin hadari.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga nan Amurka, inda za ku ji cewa a jiya Juma'a dan takarar shugabancin Najeriya a zabe mai zuwa a ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Atiku Abubakar ya kawo ziyara nan ƙasar Amurka bayan cece ku can cewa ba zai iya zuwa Amurka ba. Ga dai hirar abokin aikin mu Aliyu Mustapha Sokoto ya yi da Atiku.
Aliyu, ina zato sun firgita ne da wannan ziyaran domin duk sun yi iyakacin kokarin su su tabbatar da wannan ziyaran bai yiwu ba. Amma
kamar da me suka yi su hana ta zuwa nan?
Gwamnati aso da yawa suna fita ai suna cewa kada a bar ni in zo. To a wani dalili?
Kana jin sun riƙe Amerika da kada ka tabarka ka zo din?
Ban sani ba. Gwamnati tana da iko, tana da ƙarfi, kuma tana maganganu wanda za a saurare ta.
Me kake ji suke tsoro ga zuwanka Amerika ne?
Sun sani idan na zo Amerika da farko dai sun san akwai kyakkyawan dangantaka tsakanina da Amerika domin bisa rayuwata. Na ɗaya, idan ka tuna lokacin da nake tashi 1961 lokacin President Kennedy marigayi ya aika da 'yan Amurka da dama suka je Najeriya domin su zama malamai a makarantu da sauransu. To ina ɗaya daga cikin waɗanda mutanen Amurka suka karantar. Don haka wannan ya sa na da kyakkyawan dangantaka da mutanen Amurka da ni. To gani suke wannan zai kawo musu illa, don haka duk yadda za su bata wannan dangantakar.
Sannan wata jarida a Turanci ta ce US finally endorses Atiku presidency, wato ma'ana wannan ziyarar taka tana nufin kina Amerika ta goyi bayan takararka ta shugaban kasa?
Amerika ba ta haka. Abinda Amerika take goyon baya shine a yi zaɓe cikin adalci da gaskiya kuma wanda jama'a za su amince. Amma Amerika ba ta fita kiri-kiri ta ce tana goyon bayan dan takarar wannan
amma ne ko shakka babu ya karfafa takarar taka zuwan naka da kuma mutanen da
ka gode su kware da gaske zai iya karfafawa amma ba a ce wai ko tana goyon bayan ko ba ta goyon bayan
kaje ka hadu da majalisar dokoki na gani don na bi ka lokacin da kaje majalisar
kware da gaske
kuma na san ka hadu da shugabannin yan kasuwa kaje ka
zan hadu da shugabannin yan kasuwa bayan mun gama da kai zan hadu da shugabanni mun hadu da shugabannin Democratic Institute, the Republican Institute, the Institute of Peace. Musa duku maza Musa du da State Department suma duka yau kafin mu tashi.
Wa'annan mutane ka zayyana kusoshi ne a harkar mulkin siyasa America. Da wa'annan kungiyoyin Democratic Institute, the Republican Institute su ne fukafukan manyan jami'an siyasa America. Ma'aikatar harkokin waje babban kofar shiga gwamnatin America kenan. Wannan ba shi yana nuna cewa an bude maka kofa ba kenan ka shigo a cikin harkar siyasar America suna son ka nufi maka
gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta hurra da waɗannan dukan ita ma tana yi
amma a samu dan takara dan adawa ya zo haɗe da irin wannan ba kullun yake faruwa
to amma abin da ya kamata ka gane Aliyu ita America tana goyon bayan demokradiya duk abin da zai kawo wa demokrati ya karfi a kowace ƙasa tana goyon bayan ta
Mai magana me kuka tattauna da galibin mutanen nan da kuka hadu da su
Galibin mutane da muka tattauna shine ya zamu karfafa dangantaka musamman na kasuwanci abinda zai kawo mana ayyuka a Najeriya musamman abinda ya fidamu mu a Najeriya yanzu ka san akwai talauci akwai rashin aikin yi ga matasa ga mata to duk abinda muke magana akai shine ya zamu karfafa you know dangantakar mu da America ya kuma zamu samu America ta yadda da kamfanonin da yan kasuwanta su kawo jari a Nigeria domin mu samu mu kirkiro ayyukan yi ga matasan mu da kuma matan mu wannan abubuwan da suka fi damu mu kenan mu a jami'ar PDP kuma musamman ma ni tunda na san muhimmancin sama matasan mu ayyukan yi domin kaman in ce muna rike da bom ne a hannunmu in ya tashi kowa da kowa zai ci shi to rashin aiki yi a Najeriya da kuma talauci tunda wannan gwamnati ta zo ya addabe mu kwarai da gaske don haka tilas mu tashi mu yi maganin wannan
Madalla gaida Aliyu Mustafa Sokoto to yanzu bari mu leka Najeriya inda za ku ji cewa hukumar zaben kasar wato INEC ta gargadi mata su kula da yadda suke sa lalle a hannunsu saboda na'urar tantance masu kada ƙuri'a na kasa tantance tambarin yatsunsu A zaben shekara ta 2015 an samu cikas saboda wannan dalili gawa Hawwa Umar da cikakken rahoton
mata da zazo jefa ƙuri'a cewa su kiyaye matuƙa kada su bari su yi kunshi a daddaren lokacin da za su jefa ƙuri'a domin yin kunshi zai iya shafan aikin kadri da kan yatsa da za a amfani da ita wajen jefa ƙuri'a duk da dai mutum ba zai ce kada mata su yi kunshi ba amma dai yatsa da za a amfani da ita wajen jefa ƙuri'a din zai yi kyau a tanada ta don ta biya buƙatar jefa ƙuri'a a daddaren wannan lokaci na zabe
na zanta da wasu ƴan Najeriya musamman mata dangane da irin wayar da kai da suka samu kan kunshi
Sunana Zulaihat Muhammad. To gaskiya kwanan nan na fara ji a wato kafafen sada zumunci inda aka rinka tutturawa ana cewa wai kunshi yana hanawa. Gaskiya ni babu wani da muka je yin katin zaben dan kasa ba a mana wannan magana ba saboda ni da ma naje da kunshi a hannuna kuma nayi kuma ya dauka. To daga baya ne kuma nake ji mutane suna cewa wai ana turowa a kafafen sada zumunci cewa wai yana hana dauka. Saboda haka idan lokaci ya gabato ya kamata a ce ba kai kunshin ba. To kuma dai abin yake dai za dai mu kiyaye saboda ce wato kiyayewa na gaba da komai to zamu kiyaye mu gani kada a ce mun samu wata matsala
sunana Usman Abubakar Zamfara zulmi da kullabanni
wani irin gudumawa kake bayarwa wajen wayar da kan iyalinka a gida domin ganin cewa kasi kunshi na dan wannan lokaci
eh lalle tabbas na ga ya musu nace kar su yi saboda yana kawo matsala wurin zabi don haka su daina sawa saboda su zabi wanda suke so daidai ba wata matsala
to assalamu alaikum sunana Jamila Bello tabbas na samu labari labari dan ana ta fadi mana ko in mun hadu mata haka muna fira sannan kuma ana turo mana a wayoyi ta WhatsApp sakonni dai akan a tura ma yan uwa kada su yi kunshi a hannunsu saboda gurin dangwala ƙura'a baya nunawa
sunana Aisha Aliyutukur yanzu dai ban sani ba kila an samu ci gaba ne ta fannin kimiya ko makamancin haka kila da kunshin ma mutun zai iya dangwalawa ba tare da ya samu matsala ba
hukumar zaben dai ta ce tana iya bakin kokarinta wajen wayar da kan jama'a tana kuma kira ga jama'a da su bata hadin kai Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
A gaida Hawwa Umar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10 na safe da minti 15. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin ku yau za a ji kashi na daya na ansarar tambayar su kaka Alhaji Bukkar Gursuma da Masak da Suleiman Sani Kano masu son jin tarihin matar nan da ta kirkiro hadakar kungiyar mata musulmi ta Najeriya a turance Federation of Muslim Women Association of Nigeria Form 1 a takaice margaya Aisha Lemu wadda Allah ya yi wa rasuwa ranar 5 ga watan nan na Janairu Amina tana mai shekaru 79 da haihuwa idan masu tambayar na saurare ga ansar da wakilin muryar Amurka Amina Mustafa Nasir Batsari ya samu daga danta Mustafa Gareka
to jama'a assalamu alaikum kamar da yadda masu saurare suka aiko tambaya a wannan gidan radio na muryar Amurka neman tarihin wato malama Aisha Sheikh Ahmad Lemu wadda Allah ya marasuwa makonni biyu da suka gabata to a sakamakon wannan bukata ta masu saurare mun yi tattaki zuwa gidan ita margayiya inda muka yi sa'a muka hadu da daya daga cikin ƴaƴanta wanda zai gabatar mana da sunansa da kanshi cikakken suna
sunana Muhammad Nuruddin Lemu ni ne dana farko na ita Hajiya Aisha Lemu Allah ya rahamuha kuma mu biyu ne yara mu biyu ne daga wurinta ni da Kanuwa na Maryam Maryam Lemu to ita Hajiya an haheta ne a wani gari ana kiran wurin pool a Ingila
kasar Burtaniya ke
kasar Burtaniya 1940 so lokacin ana cikin World War 2 an fara yakin Hitler
yakin duniya na biyu
exactly so nan ta girma iyayenta kristoci ne amma ta ce tun da ta shiga makaranta secondary ta fara dan karatu ta fara tambayoyi gaskiya addinin krista bai shiga zuciyanta sosai ba so sai ta fara karatu dai tana binciken sauran addinai na su hindu na buddhist da kuma yahudanci so haka dai ta gama secondary ta je jami'a ta yi aiki a Canada da yayar nata ita ma tana da su ma su biyu ne dai da can da ita da yayanta yayanta ta girme ta da kaman shekara 3 so ta yi jami'a a Ingila a University of London ta yi aiki ta yi kuma karatu a SOAS School of Oriental and African Studies a can University of London so na a jami'a ne ta hadu da talibai daga garuruka da yawa da taliban musulmai nan ta fara gane addinin musulunci nan kuma ta musulunta so
sabanin da ake cewa ta musulunta a China ba daidai bane wannan bayani
a can Ingila ta musulunta tana jami'a a hannun students da su ma suke tare da ita so a can kuma don alhamdulillahi kishin addini da ita da ƴan wanda suke tare suka kafa wata ƙungiyar musulmai da za ta zama kamar umbrella na Muslim students suka kira organization in forces naga Federation of Islamic Students Organizations ko societies so nan ta gama karatu nan kuma ta hadu da Sheikh Ahmad Lemu
a wannan makaranta ke
a can makarantar nan nan shi ma yayi karatu kuma harkar addini ya sa suka ƙara gane junansu shi kuma bayan ya gama karatunsa sai ya dawo Nigeria ita kuma ta ji sha'awan koyarwa a African country so tana tunani ko ta je Sudan ko ta je Misr ko ta zo Nigeria so tunda dai ta san wani a Nigeria sai ta zo Nigeria so a Nigeria ta fara koyarwa I think a Kano nan kuma shi Sheikh yake shi ma yana Kano lokacin ko na ga yana Ilorin lokacin ne ko Kano ne ma na manta dai amma dai nan dai suka sadu kuma bayan ɗan shekaru suka yi aure
amma da ta zo Kano makarantar gwamnati ne ta koyarwa ko ko ta kafa makarantar ta no
makarantar gwamnati Kano Law School suka kira abin yanzu College of ko Arabic Studies ko so ta koyar a wurin kuma ta suka koma Sokoto
amma wani shekara ne ta aure shi Sheikh Ahmad Lemu
that was 1968
to dama wani shekara ne ta dawo Nigeria
na manta na ga ko 66 aski ana manta
na bayan shekara biyu da zuwan take nan suka yi aure
biyu ko uku
yawa so kafin minista doctor su ainihin uwayenta dama yan asalin ingila ne ko ko kaman baki ne yan cirani suka je ingila
so asalin ingila ne shi baban nata ma ya yi aiki as a major a cikin Second World War a cikin army military na British
aikin soja
as a major bayan kuma aka gama yakin sai ya koma aikin teacher shi kashe-kashen ya ishe shi kuma bai ma son maganan a kashe wani abu ko dabba ma ko
kakan ku kenan kun san shi to
shi ya rasu 1996 lokacin ni ina masters dina na samu federal scholarship na masters a Scotland so na samu na spending time dama tun muna yara ita Hajiya ta kan je hutu wurin iyayenta baban ita mamar Hajiya ta rasu tun ita Hajiya tana karama so shi baban nata da kuma yayatta su ne suke ingila so in aka samu hutu mukan je da ni da kanuwana da shi wani lokaci sheke je wani lokaci kanina Abdulrahman la yarhamu shi ma ya rasu so wani lokaci mukan je tare mu je mu dan tsaya da su mu san su dai mu kara gane su so da bayan sun aure a Sokoto a Kano dai aka yi auren
aka yi bikin aure da sauransu
kuma shi Dr. Zaki Badwi shi ne waliyinta shi ya rasu ya zama mufti na Ingila so anyway suka zo
lokacin auren ya zo daga can Ingila ne ko
dama yana lecturing a can UK
nan Kano
ke so aka yi auren suka yi zama a Sokoto nan kuma aka haihe ni ita Kanuwa ta ita ma nan aka haihe ta so nan muka fara girma sai 1976 da aka raba states aka mai shi kuma ya zama aka sa shi Grand Cadi na Sharia Court of Appeal na Niger so 1976 muka dawo Niger so To tun suna Sakkwato suka kafa Islamic Education Trust da Hajiya da Sheikh da wani marigayi shi ma Alhaji Sani Ashafa Suleiman suka kafa IET Islamic Education Trust yada dini ana training teachers su you know su iya koyar da addini ta sabon salo better teaching methods kuma da yadda dai za su taimake jama'a ƙara ganin addini da hikman dokokin addini da su ka'id gawaid da su aqida da sauransu exactly so nan kuma tana principal na Government Girls Secondary School
makarantar ƴan mata ta gwamnati
exactly so daga da muka dawo nan ta samu aiki principal na Women's Teachers College so
Niger
WTC ta ci gaba tana aiki a wurin shi kuma yana alkalin Sharia Court
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban tarihin Margaya Aisha Lemu da ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Nuruddin Lemu da ya ansa mana tambayoyin da wakilin mu Amina Mustafa Nasir Batsari ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da shirin amsoshin tambayoyinku yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email Saƙon farko ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba da Alhaji Ado Yara Gashwa inda suka ce salam biyoye Hausa Allah ya sa sake ganawa da shugaban Amurka Donald Trump zai yi da takwaransa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un da ta kawo ƙarshen zaman doya da manja na tsakanin ƙasashen biyu domin an dade ana ruwa ƙasa na tsotsewa Allah ya kyauta sai sako daga Hajiya Gambo Maman Gusau Zaria inda tace ina kira ga shugaba Umar Al-Bashir na Sudan da ya hanzarta yin murabus domin idan kaga ciwo baya ja da baya to ka tabbatar rayuwarka yake neman dauka Sai sakon haɗin gwiwa na Buhari Yahaya Guru da Alhaji Shehu Dalibi Guru inda suka ce Assalamu alaikum biyoyin Hausa kisan da aka yi wa wani ɗan jarida a ƙasar Ghana wani abin turne da Allah wadai don haka muna kira ga gwamnatin ƙasar Ghana ta matsa kaimi wajen gano waɗanda suka aikata wannan kisa Kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
To a takaicen fadar shugaban Amurka ta White House ta ce za a yi ganawa ta biyu tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un zuwa ƙarshen watan Fabrairu a wani wurin da za a bayyana nan gaba. Ofishin mai bincike na musamman Robert Mueller ya ƙaryata wani labari mai cewa shugaban Amurka Donald Trump ya umarci tsohon lauyansa ya yi ƙarya ma majalisar dokokin tarayyar Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai yi wata mashahuriyar sanarwa game da wasu ma'aikatan gwamnati da ke rufe da kuma batun tsaron kan iyakar Amurka a wani jawabin da zai yi ga ƙasa a yau ɗin nan Asabar. Trump ya ce zai yi wannan sanarwar ce da ƙarfe 3 na yamma kuma zai tabo batun matsalolin jin kai akan iyakar Amurka. Kwana guda bayan ganawarsa da shugaban Turkiya, dan majalisar dattawan Amurka Lindsey Graham ya ce yana fatan shugaban Amurka Donald Trump zai janye sojojin Amurka kwata-kwata daga Syria ba har sai an wargaza ISIS kwata-kwata. Graham a yau din nan Asabar a birnin Ankara ya ce har yanzu ba a cimma burin ruguza ISIS ba. Dan majalisar dattawan na Amurka ya ce duk wata janyewar da Amurka za ta yi ba tare da tsari ba za ta kai ga matsala a yankin.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai da daddare za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da Solomon Abu wanda ya haɗa mana sauti da injiniyanmu na wannan lokaci Baltic. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.